أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا باين حكاين مكوكي سواتا دين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقاري والله سبحانه وتعالى بوليا ديكام وانا رانا لألبركة ranar juma'a wato 9 ga watan 10 afwan 9 ga watan juma'a ula shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da wato 11 ko mu ce ya daidai da ga 31 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci ne albarka masallaci ne cikin kan na jandarmeri a gwayar tala babban birnin yamai jamhuriyar Niger kamar yadda muka saba duk sati a tsakanin magariba zuwa isha a wannan masallaci muna gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci a kuma yau wannan darasi namu shine darasi na 47 ko ba haka ba a cikin suratul baqara kuma shine darasi na 45 to kafin mu shiga karatu kai tsaye muna isar da ta'ziya ga limamin wannan masallaci dangane da rasuwar mahaifiyarsa da yayi tai ranar talata ne ko litinin ranar talata muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kanta da rahama ya sa ta huta rashin lafiya da tai Allah ya sa ya zanto kafara gare ta da sauran al'umma musulmi ga baki daya idan ta muta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani ba tare da bata lokaci ba a wancan sati mun tsaya a ƙarshen aya ta 185 insha Allah yau za mu tashi farkon aya ta 186 muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci cikin abin da zamu karanta ya bamu ikon karantawa daidai da aiki da abin da yake daidai ya kare mu daga wada cikin abin da yake kuskure ne Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci Allahumma Allah subhanahu wataala ce wa idza sa'alaka ibadi
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idza sa'alaka ibadi an فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
نعم الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب idan bayina suka tambaye ka dan suka tambaye ka dangane gaba da ni gane ko suka ce ya ubangijinmu a kusa yake ko a nesa yake to Allah subhanahu wataala ce ka ce da su fa inni qarib ni dan a kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran da kira idan ya kiraye ni ana nufi idan mutun ya roki Allah subhanahu wataala Allah yana amsa masa gane ko kamar yadda ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ko ba haka ba ubangijinku ya ce ku roke shi in gane ko ku roke ni in ji Allah astajib lakum zan amsa muku to idan suka roki suka tambaye ka dangane da gaba da ni wato ni dan a kusa nake ko a nesa to Allah ya ce ka ce da su fa inni qarib ni dan a kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye Allah ya ce fal yastajibuli to bayina falyastajibu li ku nemi amsa muku ku nemi karba muku addu'ar da kuka yi wal yu'minu bi sannan kuma bayina su yi imani da ni hakikanin imani na gaskiya ngani ko la'allahum yarshudun dan su samu shari'a a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan ayar ta zo a tsakiyar ayoyin da suke magana akan wajabcin yin azumi kamar yadda a wancan sati muka gabatar malamai suka ce wannan ya zo ne don ya nuna maka cewa lalle watan azumi wata ne na addu'a na roƙon Allah subhanahu wata'ala duk wani buƙatu da bawa yake da shi to lokaci ne na amsa addu'a daman wato ita addu'a tana da lokuta wanda suke na musamman wanda ake sa ran idan mutum ya roki Allah subhanahu wata'ala Allah ya biya masa bukatunsa kun gane ko akwai lokuta akwai wato lokutan da ake kira da su cewa zarfu zaman kun gane ko lokuta wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa na lokaci ko dai rana ko kuma lokaci irin namu wannan lokaci misali a ce kamar ranar juma'a kaga akwai lokaci da aka ware dan amsa addu'a ko ba haka bane ba san saboda ita addu'a akwai sharuɗa da ke sa Allah subhanahu wata'ala ya karɓe ta ngani kuma akwai abin da ke sa Allah ya ki karɓar ta to idan ka kidda duk irin lokutan da Allah ya sanya a cikin su ana karɓan wato yanayin da Allah ya sa ana karɓa addu'a to in dai kai ka cika kuma sharaɗin ka kubuta daga abubuwan da suke hana amsa addu'a to bi iznillahi da Allah zai amsa maka addu'a abinda ba a so idan ka yi addu'a kuma ka dawo kana wato munan tazato ga Allah daman bayan ka yi addu'a to ka kasance kuma mai kyauta tazato zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka ji a ranka Allah ya karba ka ji a ranka Allah zai karba maka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yustajabu li ahadikum ana amsa addu'a ɗayanku ma lam ya'jal muddin bai yi gaggawa ba yaqulu yana cewa qad da'awtu rabbi haqiqa ni na roki Allah na roki ubangiji na falan yastajib li amma bi amsa mu ba to wannan yana daga cikin abin da yake sa ya amsa addu'a mai addu'a idan ya kira ya Allah anan malam ya kawo tambaya da amsa dangane da ko da wani zai yi tambaya a cikin asilatul qur'an al-majid kun gane ko yace fa idza qila lahu fa idza qila fi qawlihi ta'ala idan aka ce dangane da fadan Allah madaukakin sarki fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a da Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka dangane da sha'anina ko gaba da ni wato suna nufin Allah a kusa yake ko ba a kusa yake ba domin wasu malamai suka ce sababin saukar wannan aya shine sahabbai sun kasance suna halin balaguro idan suka zo inda yake gangara ne ƙasa ne kun gane ko sai su ce subhanallah kun gane ko su tsarkake Allah idan suka yi sama sai su ce Allahu akbar suna masu daga murya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu sai ce ku daina daga murya wajen kiran Allah subhanahu wataala Allah ne ji ne wato ko da yaushe ko a boye ka kiraye Allah Allah subhanahu wataala zai ji ka zai saurare ka ba sai kun dinga daukaka murya ba aka samu asar kuma wanda yake nuna su musulmai ne suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato ubangijin ma kusa yake mu daga murya wajen kiran sa mu munajati da shi mu sassauta murya wajen kiran sa ko kuma a nesa yake da mu sai mu daga murya wajen kiran sa kun gane ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato bayan sun bai wannan tambaya sai Allah ya saukar da wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarji'un kun ga wannan ke to anan asma tambayar da aka yi malai yace wato wasu za su ce yadullu ala annahu yajibu du'a yajibu du'a ad-da'i wannan aya tana nuna cewa Allah subhanahu wataala yana amsa addu'a duk wanda ya roke shi kun gane ko duk wanda ya roki Allah kawai Allah zai amsa masa addu'ar sa wa nahnu nara kaseeran min ad-da'in la yastajabu lahum kuma mu muna gani da yawa da akwai wanda suke roƙan Allah amma kuma Allah baya amsa musu ko ba haka ba a zahiri za ka ga wani har ma wani zai zo ce yayi roƙon yayi roƙon Allah bai amsa masa ba duk da mun ce a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai mutum ya roƙi Allah kuma yana dawa yana cewa ba ya roƙi Allah bai amsa masa ba to ba za a amsa mishi ba domin bai kyautata ma Allah zato ba almuhim dai wasu da yawa suna roƙon Allah sai gashi kuma ba amsa musu ba kuma Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an a ce ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum to ya ake samu da yawa kuma ana samu wasu ba amsa musu addu'a kunna mallaka ce sai mu bada amsa ru'ya annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam annahu qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimi babu wani musulmi da Allah da zai roki Allah bid'awatin da wata addu'a kun gane ko laysa fiha qati'atun rahim shi din wanda yake wannan addu'ar a cikin addu'ar ta sa ba abin da ke kira da yanke zumunta saboda girman yanke zumunta ko kuma shi da kansa da yake roƙon Allah baya yanke zumunta domin kun san yanke zumunta babban laifi ne hadisi ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mai son Allah subhanahu wataala ya sadar masa da rahama to kada ya dinga sadar da zumunci kun gane ko kada ya yanke yanke zumunta wato tsakaninka da ƴan uwanka to kamar kana yanke rahama ne tsakaninka da Allah subhanahu wataala kaga mutumin da misali ya yanke zumunta ya yanke rahama tsakanin shi da Allah ko Allah ba zai tausaya masa ba to ka ga munna daga cikin tausayi na Ubangiji in ka roke shi ne bukata ya amsa maka to ka yanke zumunta to kaga sai Allah subhanahu wataala ya ki amsa addu'a to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai wannan mai yin addu'ar baya yanke zumunta kun gane ko wala ismi kun gane ko wala ismi illa a'ta'u Allah wato ko kuma baya aikata munanan sako kun gane daga cikin abin da ke sa amsa addu'a mutum ya nisanci saba ma Allah subhanahu wataala kun gane ko shi yasa ake cewa addu'an mala'iku in dai sun maka ita Allah ana sa ran Allah subhanahu wataala zai karba saboda su la ya'sunu Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru shi yasa da yaza ku gani ana nuna in mutum ya wa dan uwansa addu'a a bayan idansa ta alkhairi to mala'iku ma za su ce kai ma Allah ya maka wannan abinda ka roƙo wa dan uwanka na alkhairi kaga ana sa ran bi Allah zai karba addu'a to anan idan mutum yana addu'a yana nisantar manyan laifuka yana yin addu'a kuma yana kokarin sadar da zumunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna to wannan addu'a ta shi da zai ba za ta wuce ɗayan abu uku ba kun gane ko yace illa wato biha ihda thalathi khisal wato fa sai Allah illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisal wace sai Allah ya bashi da wannan addu'a da ɗayan cikin uku kun gane ko idan kai addu'a kaga abin da ka roƙa bai same ka ba to ka duba shi yana ɗayan cikin uku nan ko baya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imma an yu'ajjila da'watahu ko dai Allah ya jinkirta masa addu'a ta sa a lokacin da yake so shi a ransa kun gane ko a amsa masa domin akwai masu mayin addu'a suna cewa ya Allah ka gaggauta wannan shi ma ba ladabi bane a cikin addu'a kun gane ko Allah ka gaggauta ba ka cewa Allah ya gaggauta ya maka a ka roki Allah ya zaba lokacin da yafi zama alkhairi gare ka Allah ya amsa ya maka kun gane ko to wannan ko Allah ya jinkirtar da addu'a a lokacin da kai kake so ba za a amsa ta tai addu'a ba sai a bar ta zuwa wani lokaci da zai zamto alkhairi gare ka za a yi amsa maka ita kuma ta zama ma musiba kai a gurin ka kana gani wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum kuna tsammanin na abun alheri ne kuma sharri ne gare ku domin Allah shine ya san abin da ke boye ko ba haka ba za a iya amsa maka bukatun naka kuma wannan abin ya zamto ma matsala sai Allah ya jinkirta addu'a kun gane ko wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah ko kuma Allah ya jinkirta maka ita zuwa lahira wata ilka je da wasu laifuffuka sababin addu'oyinka da kake ta roƙa Allah ba amsa ba a lahira sai Allah ya karba a maimakon wannan ka samu wato sira zuwa da aljanna Allah ya sa mu dace abu na uku wa imma an yadfa anhu min as-su'i mithla ko kuma Allah ya tunkuɗe masa wani bala'i sakamakon wannan addu'ar da yayi roƙi wato wani abin duniya to akwai kuma wani bala'i dake shirin samun sa sai a tokare wannan bala'in a ce kai da ya same shi Allah ya kare shi daga wannan bala'i addu'a kuma abin da ya ruka shi a ganin sa addu'ar sa ba a karba ba nan ko an karba an tunkuɗe masa wata musiba kun gane ko to wannan ɗaya daga cikin abin da ake wa mutum idan Allah subhanahu wata'ala wato idan ya roki Allah subhanahu wata'ala ɗaya daga cikin wannan ko dai a jinkirtawa kenan baka cewa Allah subhanahu wata'ala bai amsa maka ba wannan laifi mun gane ko wala annal qabul ad-du'a shartuhu ta'atul lahi ta'ala ko ta'atul lillahi ta'ala domin sharadin karba addu'a shine biyayya ga Allah madaukakin sarki ɗaya daga ciki kenan wa aklul halal da cin halal wato mutumin da baya yake nisanta haram to ana Allah yana wato amsa masa addu'a da ka yayi Allah zai amsa masa addu'a shi yasa daga cikin magabata akwai wanda in yana yin addu'a daga ya rufe bakin sa abin zai faru har tsoron shi ake ji idan mutum ya bata mai da aka ga ya daga hannu ana ta bashi hakuri kada an san saboda yana tsantseni baya wato cin haram to cin halal yana sa a karba addu'a nan da kun gane ko wa hudurul qalb da yawan wannan abin shi muka rasa lokacin da kake addu'a ka halatto da zuciyarka na shaka mana kissa ta Hajjaj ko da shi da makawan da yazo ya samu a Ka'aba ko ba haka ba yana roƙon Allah subhanahu wataala ya dawo masa da idanunsa Hajjaj ya tambaye shi me kake roƙon Allah yace ina roƙon Allah ya dawo min da idanuwana yace to zan je in dawo idan Allah bai dawo maka da idanuwanka ba sai na fille ma kuma ya san cewa aikin Hajjaj yana iya kashe shi Hajjaj bayan Hajjaj ya tafi shi wannan makawo sai da kufai halatto da zuciyarsa kai tsaye zuwa ga Allah ba abin da yake tunani sai ne cewa Allah ya amsa masa kaga ya sa yaqini sakamakon tsoron da yake in Hajjaj ya dawatar da shi da Allah bai dawo da idan ba kashe shi zai sai dinga Allahumma radd alayya basari Allahumma radd alayya basari ya Allah ka dawo da idan ba ko da Hajjaj yake dawo Allah ya dawo masa da idanun saboda yayi yaqini ya halatto da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala ya yadda Allah shine mai yi to amma yana yin addu'a hankalinsa ma baya kan abin da lafuzan ma da yake faɗa ballanta na ya hararo ma'anar da yake faɗa to gafala a cikin addu'a ita ma matsala ce wajen karɓar addu'a lokacin da kake addu'a ka dukufa ka sa ranka ga ta ga Allah ne kake gayawa ka ji a ranka Allah yana jinka in gane ko kai yaqini to shi ma yana sa Allah ya amsa addu'a wa waqtu du'a shi ko lokuta na addu'a akwai lokuta da aka ware ka kamar yadda muka kawo kamar ranar juma'a irin wannan rana akwai wasu lokuta wasu da yawan daga cikin malamai suka ce irin bayan la'asar mun gane ko da wayansu kuma sun faɗi abinda ba haka ba mun gane ko to amma dai yana daga cikin lokuta lokacin da zakara yayi kuka duka lokaci ne da ake sa ran kamar yadda zuwa sunna wato na amsa addu'a mutum ya daga hannu yayi addu'a mun gane ko lokacin da ya tashi tsakar dare sulusul akhir uku ka raba dare uku to ukun karshe din nan dab da asubahi kafin alfijir ya fito kayi addu'a ka roki Allah subhanahu wataala ana sa ran Allah ya amsa maka wato addu'a kun gane ko da sauran gurare da yawa da mutum idan ya yi addu'a Allah subhanahu wataala musamman lokacin sujjada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqrabu ma yakunu 'abdun min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah ya fi kusanci da ubangijin sa shine lokacin da yake sujjada dama idan kana sallah gaba ɗayanka kana kusa da Allah kana kamar kana ganawa da Allah haka hadisi ya nuna wal musallamu naji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijin sa to lokacin da ka fi kusa da Allah kuma lokacin da kake kasa goshinka a ƙasa to ka fi kusa da Allah sai manzo Allah ya ce fa aktsiru du'a ku yawaita addu'a idan ku yawaita addu'a yanzu lokaci ne shi ma nan na addu'a muna fata Allah subhanahu wataala ya karba addu'oyin mu
amin
to wannan duka yana daga cikin abinda wato ake so mutum kenan bayan ka kyautata ma Allah zato ka roki Allah ngane ko to Allah yana iya ya amsa maka wato addu'arka a lokacin da ka roka ko kuma Allah ya jinkirta ta domin Allah shine ya halicce ka ya fi ka sanin maslahatka abinda zai gyara ka a baka a lokacin ne ko a jinkirta maka to Allah ya sani shi yasa zaka dinga yawan cewa Allah ya zaba mana abinda ya fa alkhair kakka dinga cewa amma fa Allah kaza a Allah da ya halicce ka ka bawa Allah zaki shi aka fi so kun gane ko to wannan shine a takaice kenan dan cikin uku ne idan kaga ka roki Allah subhanahu wataala bai amsa maka addu'a ba to kakkace Allah subhanahu wataala ya manta domin jingina mantuwa ga Allah kafirci ne Allah subhanahu wataala baya mantuwa baya kwana la ta'khudhu sinatun wala nawm kun gane ko Allah subhanahu wataala yana tsaye da kulawa da bayan sa duk abin da bayi suka yi Allah ya san da shi yanan ka kyautata ma Allah zato sai Allah subhanahu wataala ya amsa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi ya mai da sahabi ya rawaito yace manzo Allah ya ga musu wata magana sura kwana uku ya bar duniya yace la tamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya sake ya mutu ya koma ga Allah face sai yana kyautata ma Allah subhanahu wataala zato ba a son mutum ya munanta ma Allah subhanahu wataala zato bikin tata zaton mu zuwa ga Allah subhanahu wataala sai mu samu wato Allah subhanahu wataala ya biya mana wato bukatun mu kuma mu samu yarda Allah subhanahu wataala wannan aya wato an kawo ta ne saboda alakar azmi wato da watan ramadana wato addu'a a cikin watan ramadana ana son bayi su dinga yawaita wato addu'a a cikin watan ramadana Allah ya bamu ikon wato yin addu'o'in to sai Allah subhanahu wataala ya ce
uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
نعم الله سبحانه وتعالى أهل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم ألا يا حلتا كما أن حلتا غريكم أدرن جاكوكي أزمي كو أدرن أزمي واتو الرفث إلى نسائكم واتو كوي سادوا تعوري لقول إيانا نعم الله يشهن لباس لكم سوماتا واتو ستر علي غريكم وأنتم لباس لهن kuma maza suturare ga matan Allah ya ce alima Allah annakum kuntum taftanuna anfusakum Allah ya san ku din kuna ha'in ta kawuna fataba alaikum sai Allah ya karfu tuban ku wa'afa ankum ya yafe muku gane ko wato Allah subhanahu wataala ya yafe muku fal'ana to a yanzu da ake muku wannan magana wacce take fitowa daga gurin Allah subhanahu wataala bashuruhunna to ku yi wato mu'amala ta aure da ku da matayen ku na aure wabtagu ma kataba Allahu lakum, ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na falala na ya'a wanda Allah ya rubuta za ku samu. To ta hanyar mu'amala ta aure ku za ku samu wannan shine sababi. Allah ya ce wakulu washrabu, ku ci ku sha, hatta ya tabayyana lakum, wato hatta ya tabayyana lakum, har ya bayyana gare ku ai al-khaytul abyad, wato farin zare, min al-khaytul aswadi, da kuma bakin zare, min al-fajri, na daga al-fajr. Allah ya ce summa atimmu siyama ila al-layl, sannan ku cika azumi zuwa ga dare. Allah ya ce wala tubashiruhunna, kada ku yi mubashara, kada ku yi saduwa ta aure kamar yadda wasu malamai suka fassara a cikin wannan aya. Ina wala tubashiruhunna wa antum akhifuna fil masajid, kada ku yi mubashara ko ku yi saduwa ta aure da matayenku alhalin ku kuna yin ittikafi a cikin masallaci. Allah ya ce tilka hududullah, lalle wa'annan iyakoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala, fala taqrabuha, kada ku kusance su, domin duk abin da Allah ya hana ka ana so ka nisance shi. Fala taqrabuha, kada ku kusance su. Allah ya ce kadhalika, kamar haka ne Allah yubayyinullahu law ayati, Allah yake bayyana muku ayoyinsa linnasi, wato kama kadhalika yubayyinullahu ayati linnasi, kama haka Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane, la'allahum yattaqun, dan su ji tsoron sa, wato dan su samu takawa tsakanin su da Allah subhanahu wataala. Wannan aya kaga ciko ne na abin da ya shafi hukunce-hukunce na azumi da muke ta karatu a tun daga wancan sati. Sababin saukar wannan aya, kamar yadda hadisai sun tabbata ingantattu, za mu takaita koda da hadisi guda biyu. Akwai hadisin Bara' bin Azib, akwai hadisin Mu'adh bin Jabal. Wato koda waɗannan hadisai muka takaitu, za mu samu wato bayani ne fa'idan tawwa, ko mu kara hadisi ya zama na uku, hadisin Sahal bin Sa'ad, shi ma zai taimaka mana wajen gane ayar da kyau. Hadisi na farko shine hadisin Barra bin Azib radiyallahu anhu, Allah ya kara masa yadda. Kala yace kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance, idza kana rajulun sa'iman, idan mutun ya dau azumi, yana azumi, kun gane ko? Fa hadara al-iftara, sai lokacin bude baki yazo, kun gane ko? Idan mutun yana azumi sai lokacin bude baki yazo, fanama qabla an yuftara, ko fanama qabla an yuftara, sai yayi bacci ko yayi kwana kafin yayi bude baki. Misali yanzu ba rana ta hadu ba, lokacin bude baki yayi, to mutumin duk da yayi kwana bai yi bude baki ba, to shikenan. Ko kuma koda yayi bude baki ya riga kwana ya same shi kafin sallar isha, to ba zai ƙara ci ya sha ba, sai kuma gobe rana ta fadi. Shine farkon lamari, haka abin yake. Wala fa hadara iftar, fanama qabla an yuftar, lam ya'kul laylatahu, bai ci ba wannan dare nasa, wala yawmuhu, bai kuma ci ba wannan dare kwanan gaba da, hatta yumsi, kun gane ko? Hatta yumsi, har sai da ya wato yawaye gari ko kuma yayin mata. Sai aka samu ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce ma Qais, wa inna Qais bin Sarma, akwai wanda daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kira da suna Qais bin Sarma al-Ansari, wato mutumin Madina, kana sa'iman, sai kasance yana yin azumi. Falamma hadara al-iftar, yayin da lokacin bude baki yazo, ata imra'atahu, sai yazo matarsa, faƙala laha, sai ce mata, a inda ki ta'amun, shin a gurinki akwai abin da za a ci a yi bude baki? Ya je ya dawo daga gona ya wahala ya yi aiki. Qalat, sai matarsa ta ce, la babu, walakin an tsalik fa aqlabu, laka sai dai zan tafi inje nemo maka wannan abinci wanda zaka samu ka ci wa kana yawmuhu ya'mal ya kasance a wannan ranar yayi aiki ya gaji in gane ko faghalabathu aynahu sai idanuwansa suka zardan jayish wato sai wai kwana sai bacci ya dauke shi faja'at imra'atuhu sai matarsa ta zo kun gane ko falamma ra'aita ra'atu yayin da ta ganshi wato sai ta zo yayin da ta ganshi qalat wato yayi bacci kenan qalat khaybatan laka sai ta ce kai tanka wato kai bacci kafin dawo samu maka abinci falamman tasafan naharu sai waye gari da ci komai ba domin koda ya tashi ba zai ci komai ba sai gobe da kuma in rana ta haɗe yanzu yayin da yayi gari sai da rana ta kai tsakiya kun gane ko wushiya alai sai ya zamto wato azumin yayi masa tsanani ya bashi wahala har yana wato yana wahalar da shi kun gane ko fa zakara zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru cewa ya je yayi aiki a gona ya wahala kuma ya dawo gida ba abinci wato kafin matarsa ta samu abin da zai ci kuma sai bacci ya dauke shi kun gane ko to fa nazalat hadhihi alaya sai wannan aya ta sauka Allah ya ce uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum wato an halatta muku wa yake halattawa Allah subhanahu wataala shine ya halatta muku kun gane ko a daren azumi kenan kamar yau gashi muna cikin ramadana wannan daren gaba ɗaya ya halatta dukkan ya abin da aka haramta maka kai tun daga kullowa alfajir zuwa faduwar rana to a dare ya halatta ka aikata shi indai halal ne da misali ci da sha kowane irin abu na halal da abin da yake na halal na a ci ya halatta ka shi hatta da kwanciya aure da iyali ya halatta amma da ka alfajir ya keto to haramun ne sai aka sauƙaƙa musu hukuncin a da da daddaren indai mutun ya riga kwana ya fashe shi to ba zai yi duka wannan abu ba dan sai aka ce to uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum wato an halatta muku yin saduwa aure ko jima'i da mata yanku a daren azumi Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa a hadisin sahal bin sa'ad radiyallahu anhu shi kuma yake cewa ayat ta sauka قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وانا ايه تا سوف دنگني دا شي wannan sahabi yace saboda wato lokacin da Allah yace ku ci ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr yace wani daga cikin sahabbai ko wani daga cikin mutane tunda yace fa kana rajulun idza arada as-sawma ya kasance daga cikin mutane yana nufin mutane na lokacin su sahabbai kenan idan yayi nufin yayi azumi sai ya samu wato zare kun gane ko fari da baki sai ya daure su sai ya zauna a cikin daki ya taci yana sha kun gane ko har sai gari ya waye sannan zai fara gane ga bakin zare ga kuma farin zare to ba haka ake nufi ba sai Allah subhanahu wataala ya ce min al-fajr na daga askan al-fajr ana nufin bakin zare wato duhun dare wanda kafin al-fajr yake to farin zare ana nufin me hasken al-fajr kun gane ko ba wai mutum ya tace ya tasha ba sai ya ga farin zare da bakin zare ba wannan kinaya ce a cikin al-Qur'ani akwai abubuwa na balaga kun gane ku ai maka balaga ta zance kamar yadda Qur'ani baya saurin ya fito da wasu abubuwa da ana ma jin nauyin su kun gane ku musamman kamar nan yanzu da aka ce bashi ruhunna ana nufin jima'i amma sai Allah ya ce fa bashi ruhunna kun gane ku fal'ana bashi ruhunna wa batahu ma kataballahu to nan ma ana cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt ku ci ku sha har ya bayyana gare ku farin zare kun gane ku hatta ya bayyana lakum al-khayt al-abyad wato farin zare ya bayyana ana nufin al-fajr ya keto kun gane ku al-fajr din nan kuma kala biyu ne akwai al-fajr as-sadiq akwai al-kadhib musamman mutanen da suke cikin karkara ko kauye za su fi gane akwai al-fajr na ƙarya alfuzurin na gaskiya shi yana mamaye haskansa yana mamaye sama kun gane ko amma wancan yana bulluwa ta wani bangarori ne kan kun gane ko to sai ku ci ku sha to shi wannan sahabi ya zaci haka to sai aka ce ai min alfajr aka kaga min alfajr tafsir ne na kaiqul abyad min alkhayl al'asr to ka gani kenan ba mutane su ta cin abinci ba kamar yadda wasu daga cikin kakannin ba sai na ambaci kowace kabila ba ce ka ce kai ta ci sai kaga kiyashi na yawo kun gane ko alaran ma ko kun to kagan kaga kiyashi na yawo ai safiya ta yi ko ba haka ba to abin nan wato wannan aya dai tana nuna cewa dai a daren azumi duk abin da aka haramta a yin azumi to in dai halal ne mutum zai iya ya yi shi sai hadisi wato na karshe da zamu kawo hadisin wato Jabir Allah ya kara masa yadda shi ma cikon gane ma'anar ayar gane ko bayan ya ka kissa ta Sarma ko Qais bin Sarma kun gane ko sai ya kawo wato cewa bayan abin da ya faru da shi wannan sahabi na ya zo bai samu abinci ba an tafi a nemo mai kuma bacci ya kama shi to a wannan dare kuma sahabbai ɗaya da wato da yawa abubuwa ya same su musamman da daga cikin su wato Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda shi ma yayi kwana ya tashi sai kuma ya wato yi mu'amala ta aure tsakanin shi da baiwarsa ko kuma matarsa kun gane ko kuma shi ma kun ga duka abu ne wanda an hana shi a farko to sai ya zo ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru ya yi bacci kuma ya tashi wato ya samu biyan gassa ko kuma mata duk da hadisin ya zo da ko dai bai wasa ko kuma ɗaya daga cikin matarsa wato ya yi mu'amala ta aure da bayan kuma an ce idan mutum ya yi bacci ya tashi ko a cikin dare ne wato an hana masa wannan abin to shi ma sai ayat ta sauka don ta sauƙaƙa musu wannan abu da suka yi yanan duk abin da aka hana wato a cikin daren azumi to fal'ana bashuruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayru al-abyad shi yasa Allah ya ce to uhilla lakum laylata as-siyami ruhfasu ila nisaikum an halatta muku a daren azumi wato ku sadu da matanku Allah ya ce hunna libasun lakum su din matan tufa ne gare ku idan aka ce tufa ne gare ku tufa abu nawa yake wa dan adam aga tufafi yana sitirta al'aurar dan adam ko ba haka ba idan lokacin zafi ne akwai tufa da ake sawa dan ya kare shi daga yaji zafi ko ba haka ba haka nan idan lokacin sanyi ne akwai tufan da zaka sa ya tsare ka da gajin mai sanyi to wannan shi ne ake so ma'aurata su zama tsakanin mata da miji ana so a samu wato akwai sirri tsakanin su wanda ko da gidansu ba za ta je ta kai wannan sirri ba kai ma tsakaninka da matarka ba abin da ku aikata bai kamata a ce ya fito waje ko ya zo fada ba ko ya je gurin abokinka ko mai kusancinku da shi aure abu ne na sirri na amana kun gane ko shi yasa Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahum kenan su din wato sutura ne gare ku kuma sutura gare su gane ko kenan abin da yake sutura gare ka me yake maka boye maka sirrin ka yake ko ba haka ba dukkanin mu nan kaga wato sanadiya sababin wannan sutura ya sa mu ga mu muna zaune muna tare da juna muna iya mu kallo juna muna iya yi magana da juna ba tare da kowa yana jin wani nauyi ba kun gane ko to kaga amma idan babu sutura tsakanin da Allah in dai akwai kunya da Allah ya halicci dan adam mutum zai iya tasowa ya shigo cikin mutane ai kai daga an ganshi za a sai gudu ko a ce to bawana ya kwanci daga an ga mutum ba sutura sai bida mai magani ko ba haka ba to ka gani to dan Allah ya nuna matsayin mace a gurin mijinta da matsayin miji a gurin mace sai a ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahum wannan akwai balaga a cikin magana kun gane ko kenan abinda ake so tsakanin ma'aurata su rike amanar junansu su rike sirrin junansu kun gane ko kenan kamar yadda suturarka tufafinka zai lullube maka abinda baka so a gani to haka ake so ke ma mata ki rife sirrin mijinki ko iyayenki ba a yadda ki gaya ba haka kai ma ka rife sirrin matarka ko iyayenka ba a yadda ka gaya ba lantana wani abokinka ko a zo fada da shi
wannan ba abu bane dabi'a bace mai kyau dabi'a ce wacce dabba ita take yi ta kwashi abin sirrin cikin gida ta fito da shi waje gane ko Allah ya mana tsari Allah ya ce to hunna libasul lakum wa antum libasul lahum su din sutura ne gare ku kuma sutura gare su gane ko Allah ya ce alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum anan da Allah ya ce alima daman san Allah ya sani Allah ya san abu tinkan ya kasance kafin ya kasance Allah ya sani
na'am
gane ba wai sai bayan ya faru ba Allah ya sani Allah da ya halicci wa'annan bayan Allah su Umar dan Khattab da sauran wannan su Sar Qais bin Sarma kun gane ko kafin su aikata abin da suka aikata Allah ya san za su aikata amma anan mai Allah yake tsoye duna mu da ba mu sani ba Allah ya san wato ya bayyana mana abin da ya kasance dangane da su ko kuma Allah ya san abin tun kafin ya kasance kun gane ko daman zai afku Allah ya san zai afku kun gane ko to kuntum taqtanuna anfusakum kun kasance kuna ha'in takkawunanku me ha'in takkawuna shine kuna yin abu a boye domin aka ce cikin waɗanda suka je suka zakke ma iyalinsu a wannan dare suna da yawa ba Umar dan Khattab bane kawai Umar dan Khattab shi kadai ne ya jarumta ya karfin hali ya zo ya samu manzo Allah da mas'ala amma ciki akwai mutane da yawa waɗanda suka samu kansu akan haka amma su ba su fito sun fada ba to sune Allah ya ce alima Allahu annakum kuntum taqdanuna anfusakum Allah ya san cikin ku akwai masu ha'in takkawunan su kenan suna aikata abin da laifi ne amma suna boyewa ba sa fito da shi kun gane ko
na'am
to sai Allah ya ce tunda yanzu Allah ya so ya saukaka muku ya so ya muku rangwami to fataba alaikum Allah ya karbi tuban ku kenan Allah ya dawo da ku daga abin da yake mai tsanani ya dawo da ku mai zuwa ga abin da mai sauki ya san yanzu Allah ya san ba za ku iya ba kun gane ko tunda Allah ya wato ya san ba za ku iya ba to ya saukaka muku daman Allah gafurur rahim ne kun gane ko yuridu Allahu bikum al-yusra ne wala yuridu bikum al-usra tunda Allah subhanahu wataala ya gane ba za ku iya ba daman ya san tun can din za ku zo ku samu raunin haka to a yanzu fal'ana bashirunna idan fataba alaikum wa afa ankum ya yafe muku to fal'ana yanzu bashirunna ku yi mu'amala ta aure da matayen ku wabtaghu ma katab Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na samun ƴaƴa domin sai sababin an yi mu'amala tsakanin mace da namiji Allah zai bada rabon da za a samu ba sharadi bane dole sai an yi wato sai wato wannan abin ya faru ko kuma ba sharadi bane in ya faru sai Allah ya bada amma dai shi ne sababin da zai sa a samu to sai Allah ya ce babu laifi a yi wannan kun gane ku a yi mu'amala ta aure a nemi abinda Allah ya rubuta za a samu na ƴaƴa wa kulu washrabu sannan kuma ku ci ku sha sai Allah ya fara kawo warwarewar matsalar waɗanda suka yi mu'amala ta aure da matayensu kafin ya kawo mai warwarewa ta waɗanda suka ci suka sha wato dan a nuna maka waɗanda suka ci suka sha din su ba su ne masu yawa ba kun gane ko waɗanda suka yi wancan abin su suka fi yawa sai Allah ya fara kawo kamar yadda malamai suka bayani sai Allah ya fara kawo sauƙin lamarinsu kun gane ko sannan aka kawo ta waɗanda suka ci suka sha sai Allah ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad har sai wato ya bayyana gare ku farin zare min al-khaytul aswad daga bakin zare amma min al-fajr wato na al-fajr kenan shi yasa wasu malamai suka ce min al-khaytul abyad daga wato farin al-fajr kun gane ko ilal khaytul aswad wato min al-khaytul abyad wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad al-khaytul abyad suka ce farin al-fajr min al-khaytul aswad suka ce me bakin duhun dare wanda kafin al-fajr yake to kenan sai ka bambance shi tsakanin wannan duhun daren da kuma farin al-fajr din da zai ke to
na'am
gane ko to daga nan idan al-fajr din yake to sai Allah ya ce summa atummu siyama ilal idan al-fajr ya ke to to yanzu babu magana ci a sha sai me a cika azumi zuwa ne dare zuwa rana ta wadi shine dare ba wai irin yadda ɗan shi'a suke cewa ba idan rana ta wadi kuma sai duhu ya shiga al-laylu yana fara daga ghurubish shams kun gane ko daga rana ta buya to dare ya fara daman tsakanin dare da yini akwai ne akwai alaka wani na shigo wani kafin wani ya bace haskan nan na yini baya tafiya gaba daya sai dare ya shigo haka nan duhun dare baya tafiya gaba daya sai ne sai yini ya shigo shi yasa Allah ce ya qulubuhu hasisa suna neman juna da gaggawa to kenan abin da ake nufi daga zarar rana ta wadi shine minal layl kun gane ko
na'am
ilal layl kenan وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الله يجي ولا تباشرون sai aka kawo mu hukunci kuma kada ku kusanci mata yanku kun gane ko wa antum aqifun fil masajid alhalin kuna ittikafi a cikin masallaci ittikafi shine wannan kwanaki 10 na karshen ramadan da mutun zai je tare a masallaci kun gane ko to daga cikin abubuwa da aka hana ko yake warware itikafi shine mubashara nana insha Allah ya kara mata yadda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuro kansa ta wato kofa ko kace taga ta shace masa kansa ta gyara masa kaga duka wannan baya kariya wato itikafi didda wani abun yana kebattan manzo sallallahu alaihi wasallam kina al-mubashara anan shine jima'i yake kenan ba da halatta mutumin da ya shiga itikafi kuma da je mu'amala ta aure da matarsa ba daga yayi wannan to a itikafi ya warware
na'am
ngane ko to Allah ya har shi yace wa antum aqifuna fil masajid wannan yake nuna kuma itikafi ba a yansa sai ne a cikin masallaci wasu malaman suka ce masallacin ma sai na juma'a domin su wa'anda suka ce masallaci sai na juma'a suna ganin ba za a itikafi kasa da kwana 10 ba amma malaman da suka ce za a iya yin na kwana 5 kaga za a iya yi ba sai a masallacin juma'a ba kenan ka fara shi daga asabar kafin zuwa alhamis kakani to amma magana dai mafi inganci ittikafi ana iya yin sa koda na rana guda kamar yadda wasu malamai suka ce kana da niyyar kai ittikafi kana iya daga kafin alfajir ya kullu ka yi shi har zuwa kuma faduwar rana kenan ka shiga itikafi bayan faduwar rana ka fita na yini kun gane ko amma dai abin da aka kuma samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine na kwanaki guda 10 kenan san samu mutum yayi kokari yayi na kwanaki 10 shine ka taskance kanka a masallaci ba abin da kake duk wani abu na duniya ka sake shi baka tunaninta ba za ka tafi da salula ba domin salula harkokin duniya ne a cikin ta ko ba haka ba ba za a dinga kiranka kana itikafi ana to kai min mita kudin nan ko kaza kaza kana kasuwancin ka ita sakin duniya ake so ai kawai ka kama lahira ka kusanci Allah a cikin itikafi kun gane ko to shi yasa hatta abin da ya shafi wayannan abubuwa aka ce kada mutum yayi ko da fita daga gurin ma ba a so kai sai da larura kun gane ko kana cikin masallaci in ba alwala ta warware ba ka je ka sake yi tsarki ka dawo ba a ma so ka fita daga masallaci kuma ka riki alqur'ani kai ta karanta da sauran addu'o'i da salati na manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dai a takaice itikafi wa Allah subhanahu wataala ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid Allah ya ce tilka hududullah wa'annan iyakoki ne na Allah iyaka ba muna ji ana cewa akwai iyaka tsakanin kasa da kasa ba nan an ce nan Niger ne ko can Najeriya ko ba haka ba to nan iyaka ce ta Allah kuma Allah ya ce kada a shigo ta domin haramun to tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne fala taqrabuha kada ku kusanto su kaga abinda Allah ya hana sai aka ce fala taqrabuha ko ba haka ba kada ku kusance su domin kusanta ka sai yasa ka aikata kenan menene aka kore a cikin wannan aya an ce me kada ku ci kada ku sha har sai rana ta wadi ko ba haka ba kenan kada kai ganganci lokacin rana ba ta wadi ba ka matso da kayan abinci kusa da kai har ka je wata kilomin TV ya rage ka je ka karya abu kun gane ko haka nan tunda an ce kada a kusanci iyali kenan bai halatta ma ka je kusa ko su ka sa su yi kwalliya ka je kusa da su ba kaga duka waɗannan abubuwa ne wanda suke
in ka kusanci haka kaga zai kai ka zuwa ga ka afka aikata haram to shi yasa shi haram za ga an ce shi yasa zina ma aka ce wala taqrabu zina ka gani ko duk abin da Allah baya so ka aikata haram ne sai a ce kada ka kusance shi domin kusantar sa yana sa kaje ka aikata shi abinda kuma yake abinda Allah yake so ka aikata shi sai ce tilka hududillahi fala ta'taduha wa'annan wato iyakoki ne na Allah kada ka ketare iyakar su kenan inda aka ce ka tsaya sai ka tsaya kada ka ne ketara su su wanda aka ce kada ka kusance su ba a so ka yi su su kuma wanda aka ce kada ka ketara su ba a so ka wuce su ne ka tsaya nan inda aka umarce ka wai kifa inda an bugu ko ba haka ba to wannan shine balaga ta alqur'ani duk abin da kaga ya kawo sai kaga akwai hikima akwai balaga akwai dadin zance a ciki to Allah subhanahu wataala ce kad wayannan iyakoki ne na Allah kada ku kusance su fala taqrabuha kada ku kusance su ko ba haka ba sai Allah ya ce kadhalika kamar haka ne kadhalika yubayyinu Allahu ayati ko
na'am
kamar haka kadhalika yubayyinu Allahu ayati lin-nas kamar haka Allah yake wato bayyana wa mutane ayoyinsa ayoyi wanda suke na zahiri kun gane ko ga su muna karantawa wanda suke tare da ma'anan ko ba haka ba da ayoyi na kauniya wanda abubuwa Allah yana so su kasance a duk yadda yake so su kasance kaga duka Allah yana bayyana mana su muna gani me ya rage mana kawai mu mika wuya mu biyayya ga Allah subhanahu wataala to Allah yace wa'annan wato kamar haka ne Allah yake bayyanawa yake bayyana ayoyinsa wato linnasi la'allahum yattaqun dan su samu takawa dan su ji tsoron Allah kenan bayyana maka ayoyi na Allah me yake Allah yake so saboda ka samu shiriya kun gane ko saboda ka ji tsoron Allah ka ƙara kusanta Allah ka ƙara kiyaye Allah subhanahu wataala Allah ya ba mu ikon wato kiyaye wato dokokin Allah subhanahu wataala kafin mu wuce wannan aya kamar yadda muka alƙawari sune ayoyi na ƙarshe da suka zo akan wato ahkam na azumi kun gane ko ayoyi na ƙarshe da suke magana akan azumi wanda muka jero su to sai ahkam da suke kunshe da waɗannan duk da ba za mu yi a gurguje ko da ba duka muka kawo ba ko kuma mun kawo su ba sai mun tattauna matsalolin gabaki ɗaya mu takaice hukunci na farko da za mu karanta a cikin wannan shine hal farada ala almuslimina siyam qabla ramadan shin an wajabta wa mutane azumi kafin watan ramadan mun tattauna wannan mas'alar wato wancan sati a takaice muka ce kafin a wajabta azumin watan ramadan kun gane ko akwai azumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi guda uku a kowane wata da kuma ashura ko ba haka ba azumin goma ga watan muharram ko ba haka ba da shi ne azumin da ake yi kafin a wajabta ramadan shi yasa malai yace yadullu zahiru qawlihi ta'ala ayyamun ma'dudat ala annal mafruda ala almuslimina min as-siyam inma huwa ayyamun ramadan kenan abinda aka farlanta wa mutane na azumi shine wa'annan kwanaki guda 29 ko 30 na Ramadan wa ila hadha dhahaba aktharul mufassirin kuma akan wannan malaman tafsiri mafiya yawa suka tafi kenan azumin da aka wajabta wa mu'minai musulmai shine azumin a wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine azumin watan Ramadan wanda yake zuwa 29 ko ya kasance 30 a cikin wato waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi akwai Abdullahi bin Abbas akwai Hasan al-Basri kuma wannan shine zabin babban malami Ibn Jarir al-Tabari kun gane ko sun dogara akan hadisai da yawa masu tari na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin da muka karanto a wancan sati na Qatada da Ata cewa annal mafruda ala almuslimina kana thalatha ayyamin min kulli shahr abinda da aka wajabta wa musulmai shine azumi guda uku a kowane wata thumma farada alaihim sawm ramadan kun gane ko sannan sai aka azumta musu azumin ramadana kenan fadin wato hujjar su shine fannin Allah madaukakin sarki wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'am
na'am
ngane ko wannan shine ke nuna haka jumhurin malamai suka tafi akan cewa kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ita ce aya da take nuna cewa an wajabta azumi akan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa inda Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wannan aya ita take nuna wajibcin yin azumi sai hukunci na gaba a gurguje ina takaicewa ma huwa المرض والسفر المبيح للإفطار وانا إرن رش الله يعني دكما وانا إرن واتو بلاغروني زي سا أجي أزي مغانيكو هو وانا إرن رش الله يعني كو دكا متين يعني تيو كن ننسينا تيو سي أجي أزي إيه هو دكا متين يعني تاشي يعني كبا سنا تيو سي أجي أزي تو وانا إرن أباح الله تعالى للمريض والمسافر إفطار في رمضان رحمة بعباده وتيسيرا له. قالوا الله يا حل التوا واتو باينسا سشاء أذني رمضان إذا سنا حال بلاغروك سنا حال رش الله يا. قالوا دني واتو توسعي درهما قريش فأما وجمعوا أجي أزم صبوا إن الله يمرادي اختلف الفقهاء في المرض المبيح للفطر على اقوال واتو مالمي نفتو سني ساباني اكن وتا ايرن رشن لافيا تشي زا اجي اسم نفرقو احل الظاهر واتو وندا اكي تشي مسو ظاهريه كون غاني كو ماسو داوكان نسي كاي تساي باسا يي مسا تفسيرن مالمي كوي دا ايا تا فدا هكا زا اجي كون غاني كو سكا تشي مطلق المرض والسفر المبيح للانسان ونغاني كو سكاتي كوي دكان الرشل لافيا ان دي باكا لافيا كو زاكا اجي ازمي هكذا ان دي بلاغروني زاكا اجي ازمي سي انكا وركي واتو سي انكا دارك تفيا كو كما باين رمضان انت فيا سي كراما انكما رشل لافيا سي كراما to wannan magana su ta farko kenan saniyan magana ta biyu wa qala ba'dul ulama inna hadhihi ar-rukhsa wannan sauki ne da Allah ya kawo muktassa bil marid wanda ta shafi mara lafiya allazi lam law sama da zai yi azumi la waqa'a fihi al-mushaqqatu wal juhd da zai yi azumi zai samu damuwa wahala za ta same shi ko kuma ma ya dinga suma to irin wannan rashin lafiya suka ce shine za a ajiye azumi wakadhalika musafir alladhi yudiquna musafarahu hakanan me balaguran sa zai kuntatar da shi zai sha wahala a wannan balaguran kun gane ko to shi ma zai ajiye azumi amma magana ta uku ita ce ta karshe a wannan masala wato zahaba aktharu alfuqaha ila anna almarda almubih lilfitr huwa almard alshadid alladhi yuaddi ila darar alnafs rashin lafiyar da ake sha ma'azumi ita ce rashin lafiyar da wato ake jin tsoro wato ta ƙara ƙarfin rashin lafiya kun gane in an dau azumi rashin lafiyar za ta ƙaru ko kuma ma ta kai ga neman rayi ran wanda yake yin azumi ko wannan bai halatta yin azumi ba sai ya aji kun gane ko sai ya bar shi har sai bayan sallah sai ya rama kamar yadda Allah ya ce fa'iddatu min ayyami ukhra haka nan suka ce balaguran da idan ka yi shi zaka wahala zaka galabaita zaka shiga wani hali ko ka suma zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min albirri siyam as-safar baya daga cikin aikin da'a yin azumi a halin balaguro bayan mutum ya dauka yana wahala sai ka azje domin Allah sauki yake so ga bayansa duka wannan maganganu kowanne ya kawo shi da hujjoji amma malai yace at-tarjihu aqulu ma dhahaba ilayhi al-jumhur huwa as-sahih magana da muka ta karshe malai yace ita ce tafi inganci domin rashin lafiya wanda ake ganin zai kawo zai ƙara cuta ko kuma zai kai ga neman ran mutumin da yake azumi to shine ya zama wajibi amma dan ka tashi kana ciwon dan yatsa ko ciwon kunne ko ciwon ido ba za ka ce zaka aje azumi ko ciwon kai wanda yake ba mai tsanani ba ba za ka aje azumi saboda shi ba domin ba zai halaka ka ba kuma a tabi'a azumi wato dole a sha wahala a cikin azumi kakka ce kai in kai wai wahala kake sha sai azumi ya gabato zai ga mutane ana tafiya ana zuwa a nemo takardar gidan likita to shi likita an je kiyama shi zai maka magana a madadin zai magana a gaban Allah a madadinka kai zaka kare kanka ba bal insana ala nafsi basira shi ba shine shar'i ba ya baka takarda ba hujja bace ba kai ne a garan kanka zaka dauki azumi in ka kasa sai ka aje ngane ko magana ta karshe ko ce ta gaba duk da lokaci yayi bari mu kara mas'ala ta uku sati mai zuwa sai mu tashi kan ta uku shine ma huwa safaru mubihu lil fitr shi irin balaguran da za a ce a aje azumi ngane ko to wasu malamai sun kawo balaguro sai su ce kilomita kaza kun gane ko su faɗi adadin kilometers din da zaka aje azumi to magana mafi inganci ba a bar shi da kilometers ba domin an bar shi da yanayin mutane ya muka dauki balaguro daga nan na tashi na tafi alhamdulillahi nayi balaguro in nayi balaguro ne zan yi azumi zan aje azumi zan iya yin kasuru a sallan nan kun gane ko daga nan zuwa doso in na aje in nayi za ana cewa wanda ya tafi yayi balaguro zuwa doso balaguro ne an bar shi akan dabi'a ta yan wato mutanen yanki wato inda suke tafiya sun dauke shi balaguro ne shine za su ka aje azumi kuma shine ya halatta kai kasaru a kansa ita ma wannan ba sai mun tafi da shi da fadi ba kun gane ko sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu tashi hukunci na hudu wanda yake magana akan wato afwan a hukunci na hudu ganin hudun ba shi za mu tashi a kai ne yawa idan Allah ya kai mu mun zo yawa al-hukmur rabi hal iftaru al-marid wal musafir rukhsatun aw azimat mun gane ko shin wato mutun ya ajiye azumi kamar mara lafiya da matafi da Allah ya ce ya aziye azumi sauki ne Allah ya kawo masa ko kuma wai shi ma azima ne ibada ce mai zaman kanta ko kuma sauki ne da Allah ya ga dama ya kawo shine tattaunawa da zamu tashi akwai wato hukunce hukunce masu fa'ida da yawa da ya kamata mun zo wancan sati mu kawo misali irin su wato yadda ya kamata mutum ya rama azumi idan ya sha kun gane ko da su wato mas'alan mai ciki da mai shayarwa duka in Allah ya kai mu sati mai zuwa Allah ya da zamu kawo da sauran mas'aloli abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.